sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da yau Alhamis 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanin labarai.
Sanyin safiyar yau Alhamis ne Rasha ta kaddamar da farmaki kan Ukraine, yayin da shugaba Vladimir Putin ya gargadi sauran kasashen duniya da kada su shiga. Kafafen yada labaran kasar Syria sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami da dama zuwa sansanin sojan Syria dake kusa da Damascus, babban birnin kasar, da sanyin safiyar yau Alhamis, inda suka kashe sojoji uku tare da yin barna. Kasuwannin hannayen jari na duniya sun fadi. Ana farashin mai ya tashi da kusan dala 6 kan kowace ganga, bayan da shugaba Vladimir Putin ya kaddamar da farmakin soji Russia akan Ukraine.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da jakadan Najeriya a Moscow akan hali da ake ciki game da yakin da Russia ta kaddama akan Ukraine. Za ku kuma ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun fara lalubo hanyar yin aiki tare wurin tunkarar matsalar tsaro a kasar.
Dalilin da ba a samun haɗin kai, wato abubuwa ne da yawa. Na farko akwai rashin fahimta na muhimmancin shi kanshi wannan haɗin kan.
Hukumomi a jamhuriyar Niger kuma sun buɗe cibiyoyin karatu ga ɗaliban da matsalar tsaro a kasar ta yi sanadiyar rufe makarantunsu.
Su waɗannan 'yan ta'adda babu abin da suka jin daɗin kai mahari kamar lakwal. Su dole sai an azurci jami'an tsaro masu makamai na gaskiya, yanda ɗan ta'adda ko ya yi hauka bai gwamayen wurin nan.
Bayan haka 'yan kasuwa a jamhuriyar Kamaru sun koka akan yadda rufe iyakar kasar da Najeriya take mummunan tasiri akan tattalin arzikin yankin Garwa. Muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraron ku aika mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne Rasha ta kaddamar da farmaki kan Ukraine, yayin da shugaba Vladimir Putin ya gargadi sauran kasashen duniya da kada su shiga. Sannan kuma kawayen Ukraine na yamma sun yi alkawarin goyon bayansu a sabbin takunkumai masu ƙarfi, yayin da suka yi Allah wadai da farmakin na Rasha. Putin ya yi amfani da wani jawabi da ya ta gidan talabijin wajen sanar da fara aikin soja a gabashin Ukraine a matsayin martani da ya kira barazanar Ukraine. Ya ce waɗanda suke adawa da matakin a yankin Donbass za su fuskanci sakamako da ba su taɓa gani ba. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai har-hare kan kayayyakin sojan Ukraine da masu tsaron kan iyaka. Ya ce gwamnati ta kaddamar da dokar soja a duk faɗin ƙasar, yayin da ya kira ga mutane da su kwantar da hankalinsu kuma su zauna a gida. Zelensky ya ce ba tsoro, muna da ƙarfi, mun shirya kan komai, zami nasara kan kowane saboda mu Ukraine ne. Daga bisani ya sanar da yanke duk wata hudar diplomasiya tare da Rasha, kuma gwamnati za ta ba da makami ga duk wanda yake son ya kare ƙasa.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Kasar Rasha ta kaddamar da hali akan Ukraine da safiyar yau Alhamis, inda shugaban kasar Vladimir Putin yake gargadin sauran kasashen duniya da kowa ya fidda hannunsa a wannan yakin. Sai dai kasashen yammacin duniya sun yi alkawarin ba da gudunmuwarsu ga Ukraine tare da aza ƙarin takunkumai akan Rasha. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da Farfesa Abdullahi Shehu Yibakwal, jakadan Najeriya a Moscow, akan irin hali da ake ciki, ga kuma tattaunawar tasu.
Abinda sanarwar ke nufi shine su kiyaye kansu, in ba ya zama musu dole ba, ba wai lallai sai sun fita ba. Kuma in jami'o'i waɗanda kamar yaran da suke makaranta, in jami'o'in su za su iya yin karatu ta hanyar gizo-gizo, to sai su ci gaba da wannan. Wannan gargaɗin yana da kyau, ko da shike a halin da ake ciki an ɗan samu fargaba, wadda wasu suna ganin kamar ashe abinda kawai jakadan Najeriya zai faɗa musu kenan. To ba abinda zai faɗa fiye da haka, illa ya karfafa gwiwansu kuma ya tabbatar cewa duk ɗan Najeriya halin da yake ciki zai ji halin da yake ciki, kuma ya bashi taimako daidai gwargwado. to a muna dai ganin yadda yake halin da ake ciki, Allah zai kyauta.
A hira da tashar talabijin ta ƙasa a Najeriya, an ambaci shi ministan harkokin ƙasashen waje Geoffrey Onyema na cewa za a yi shiri 'yan Najeriya dukkan waɗanda da suke Ukraine kuma suke sha'awan dawowa gida, za a yi shiri domin dawo da su, musamman da yana batun ɗalibai.
Eto, kin ga minista ya yi magana akan kowace ƙasa in dai an samu irin wannan matsala akwai matakan da takan ɗauka, kuma ina ganin abin da minista ya faɗa ya yi daidai. Ni ambasada ne a Rasha, abokin aiki na yana iya kokarinsa a can. Abinda 'yan majalisa suke cewa aidin duk lokacin da gwamnatin Najeriya ta gamsu cewa akwai abinda za ta iya yi, na san za ta yi da yardan Allah game da sarrafa rayuwar 'yan Najeriya waɗanda suke cikin halin da suke ciki ko a Ukraine ko a Russia. Saboda haka abinda muke gargadi a kai yanzu dai shine annasu kar ya zamana cewa an shiga wata hali na fargaba wanda zai sa mutane su yi ta faɗa abin da suke so, ko kwa waɗanda suke cikin wurin kawai su yi ta tafiya inda ba daidai ba. In Allah ya yarda, in muka ga ya dace mu ba da shawara ma gwamnati akan matakin da za ta ɗauka, lallai na tabbatar miki da yardan Allah za mu ba da shawara ba tare da ɓata lokaci ba.
Alheri Grace Abdi kenan a hirarta da Farfesa Abdullahi Shehu Yibakwal, jakadan Najeriya a Moscow. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da Taiwan ke ci gaba da fuskantar barazanar soja daga China, ministan harkokin wajen kasar Joseph Wu ya ce a wannan makon gwamnatin kasar ta Taiwan tana ci gaba da maida hankali kan karfin tsaron da take da shi, ciki har da taimakon Amurka duk da karancin karfin soja. Dabarar Taiwan a halin yanzu ita ce tabbatar da cewa China za ta ɗanɗana kudarta idan ta fara rikici da Taiwan. Wu ya bayyana haka yayin wani taro da McCain Institute for International Leadership ta shirya a jami'ar jihar Arizona da ke Amurka. Da yake magana da tsohon sakataren tsaron Amurka Mike Esper, ya bayar da hujjar ci gaba da goyon bayan Amurka ga Taiwan ta hanyar sayar da makamai, musayar soji da bayanan sirri da kuma 'yancin yin atisayi a mashigar ruwan Taiwan. Wu ya ce, mu muna son mutanenmu a nan Taiwan su iya kare kansu idan China ta kaddamar da yaki akan Taiwan.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan hamsoshin tsaron Najeriya sun bayyana damuwa akan rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaro wurin tunkarar kalubalen tsaro da ke addaban ƙasar. Saboda haka ne ma hedkwatar tsaron Najeriya ta kira wani taron kwanaki uku wanda ya haɗa kan hukumomin tsaron ƙasar wuri guda don lalubo hanyar da za a bi don ganin jami'an tsaron sun yi aiki kafaɗa da kafaɗa. Babban hafsan hausoshin sojin Najeriya Janar Loki Irabo ya yi jawabi a wurin taron. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A saboda haka ne ma hedkwatar tsaron Najeriya ta kira wani taro na kwanaki uku wanda ya haɗa hancin baki ɗayan hukumomin tsaron ƙasar don lalubo hanyoyin da za a bi a wani yunkurin ganin jami'an tsaron Najeriya na aiki tare.
This approach is not meant to downplay or undermine the peculiarities of the several security agencies involved in operations.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Loki Irabo ya ce an tsara taron ne ba wai so ake arena kwazon sauran jami'an tsaron kasar ba, amma ana dai kokarin lalubo hanyar hadakar da za ta kai ga ana aiki kafada da kafada don tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar Najeriya a halin yanzu. Musamman ganin cewar dakarun Najeriya na aikin haɗin gwiwa a kusan duka sassan Najeriya. Tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya General Martin Luther Agwai na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro.
So if we are able to provide the right information at the right time, the experts will turn it to intelligence.
Yace in za a iya samar da sahihan bayanan sirri akan lokaci, to ƙwararru ka iya sarrafa su da ka iya taimakawa a tsara yadda za a tunkari duk wani kalubalen tsaro da ya taso a lokaci guda. A baya dai an yi ta ƙorafi kan irin rashin haɗin kai da ke tsakanin hukumomin tsaron Najeriya, al'amarin da ake tunanin ya shafi yadda aka gudanar da yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram da ma 'yan bindigar da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya. Dr. Kabiru Adamu na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro.
Dalilin da ba a samun haɗin kai wato abubuwa ne da yawa. Na farko akwai rashin fahimta na muhimmanci shi kanshi wannan haɗin kan. Cikin kundin tsarin dokar ƙasa buƙatar wannan haɗin kan akwai cikin tsari da ƙasa take bi na harkar tsaro abin da ake cewa revised national security strategy da national defense policy da sauran kundi da ake da shi akan harkar tsaro misali na kan batutuwar bala'i haka wanda ya shafi ƙasa wanda NEMA ke shugabanci da sauransu to dukkan waɗannan abubuwan akwai haɗin kai na tsakankanin waɗannan bangarorin na tsaro ana iya tambaya shin su wane ne waɗannan bangarorin na tsaro to akwai ɗaya har 27 wanda kuma kowane ɗaya daga cikin su yana da muhimmanci akan tunkarar matsalar tsaro
masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na bibiyar wannan taro
it's high time dai ƙasar nan dai waɗannan security agencies ɗin su bar cewa kowa zai gaban kanshi ya kokari ya nuna bajinta ko ya faranta mai shugaban ƙasa rai ko kuma a nuna shine yafi gwarzon iya aiki ko na baka na a hada kai a nuna ƙasan kawai gaba da ake mai aiki
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani shirin bude cibiyoyin karatu domin daliban da matsalar tsaro ta yi sanadiyar rufe makarantun su matakin da kungiyoyin malamai suka yaba da shi kodayake kuma sun gargadi mahukunta akan bukatar tsauraran matakan tsaro a irin waɗannan cibiyoyin wakilin mu a birnin ya mai sulhu muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani
Ɗaruruwan makarantun boko ne aka rufe a yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jamhuriyar Nijar ganin yadda matakin ya tilastawa dubban ɗalibai zaman gida ya samu hukuntan ƙasar buɗe wasu cibiyoyin musamman a jihar Tilaberi domin 'ya'yan mutanen da suka ƙaurace wa matsugunan su sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan bindiga Dr. Rabiu Usman shine ministan ilimi a nan Niger
ya shahi yaro 57,610 a cikin faɗin ƙasa duka difa makarantu tara suka rufe maradi 11 tawa 64 ita Tilaberi 610 kenan a jimlice in aka dauka a cikin fadin kasa duka 758 makarantu da suka rufe ta shahi dalibai 72,981 yaro yancin shi ne ya samu inda za a yi karatu daga shi ne gwamnati ta ɗauki matattakai don su koma yin karatunsu kamar yadda yake
sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Malam Isu Arzika ya yaba da wannan mataki da ya ce abu ne da suka jima suna jiran ganin sa
a matsayinmu na kungiyar malaman makaranta sun ka goya mana baya sai mu ce alhamdulillah tunda an fara gwamma a fara ko yaushe ne da duka a ce ba a yi din ba kenan in wani wajen abinci ne in wani wajen wurin kwanta ne in menene dole sai an kawo musu tallafi abu na biyu shine dole sai an bidi malaman makaranta kwararri waɗanda a kankanin a karamin lokaci za su iya bayar da ilimin da za su samu su ci ma ƴan uwansu
batun tsaro a irin waɗannan wurare wani abu ne da ya kamata a maida hankali a kansa inji Malam Isuhu
su waɗannan ƴan ta'adda babu abin da suka jin daɗin kai mahari kamar lakwal to dole sai an azu jami'an tsaro masu makamai na gaskiya yanda dan ta'adda ko yayi hauka bai gwamayen wurin nan
mahukunta na bada tabbacin daukan dukkan matakan da suka dace domin dorewar karatun yara a waɗannan cibiyoyi
ba ko ina ake bude su ba sai da inda aka tabbata akwai tsaro wurin nan ne ake bude su kai yanzu kamar walam wuri ne a tsare nan babu wani shakku wanda za a ce akwai matsala da za ta faru uwaye da hukumai duka kowa ya kawo nashi kokari
ana sa ran fadada wannan shiri domin samar da cibiyoyin karatun yara a nan gaba kadan a jihohin Difa da Tawa da Maradi inda aka rufe makarantun boko da dama yayin da dubban mutane suka tsere daga matsugunan su sakamakon tashin hankalin ƴan ta'adda da na ƴan bindiga Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto ɗan kasuwa a ƙasar Kamaru sun koka akan yadda rufe iyakar ƙasar da Najeriya take mummunan tasiri akan tattalin arzikin yankin Garwa a don haka ne kuma suka yi kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya buɗe iyakar domin inganta sha'anin kasuwanci a yankin wakilinmu Muhammadu Rabiu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana
faduwar darajar naira da kuma rufe boda tsakanin Najeriya da Kamaru ne makasudin tabarbarewan arzikin yan kasuwan Garambulai wanda mafi yawan customers su masu zuwa ne daga kasar Central Africa wannan badakalar ta sa komai ya tsaya chip Malam Dahiru SS dan kasuwa ya kara da cewa
alhamdulillahi maganar rufe boda tsakanin Najeriya da Kamaru shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rufe boda ne yana tsammanin wato za a samu abubuwa da dama a cikin Najeriya ba tare da an shigo da kayan waje ba magana ta gaskiya mu rufe bodan nan abun ya dan taba mu ba mu ji dadi ba sun dan ja baya kware da gaske sannan mu yanzu muna roƙo ga gwamnatin tarayya na Najeriya da ta dubi halin da bayin Allah suke ciki magana rufe bodan nan ai ya kokari a bude mana boda kowa ya ci gaba da harka kamar yadda aka saba
wannan hudar kasuwancin ne ta tada yan kasuwan ta kuma ba su kudin gaske duban yanda masu zuwa daga Central Africa suke saye kaya kan tiba ki daya idan suka zo su kuma yi alƙawarin dawowa mako mai zuwa ba tare da saba alƙawari ba an wayi gari su yan Central African sun dauki kafa a sabili da rashin kaya Alhaji Adamu, director a kamfanin tsara fina-finan film Hausa da Kullanci, ya kara da cewa.
Muna bayanin game da rufe bodan da aka yi tsakanin Kamaru da Najeriya. Gaskiya ni dan Kamaru ne na hudodi na tsakanin Kamaru zuwa Najeriya. Kuma ni director ne mai yin film Platanci a Kamaru. Gaskiya ta game da ni akwai illoli dewa. Da bota buɗe nan muna shiga mu hudodin mu sake yanda muke so mu dawo akwai kuma harkokin mu da kasuwa dewa tsakanin Marwa zuwa Garwa zuwa Ngaundere harkokin na tafiya fiye da yanzu
koken yan kasuwan shine baba Buhari ya tausaya ya bude boda duban yanda suka dukushe Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga Garambulai a gabashin Kamaru
a gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoton Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan gashin kashi wato physiotherapy a turanci tare da jaddada muhimmancin sa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci.
Kakarai
ko zakiwa masu sauraron mu karin bayani akan gashin kashi
shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turance yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo irin su buguwa su karaya ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan ana da musu da amfani da motsin jiki da amfani da motsawan jiki ruwa kankara ko zafi muna yawanci amfani da abin zafi shi yasa ake ce mana gashin kashi din
duk da dai kin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi to banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gabobi shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi
eh gaskiya akwai naci ma akwai karaya kafin ayi ko aiki wanda za a yi wa aiki kenan zamu masu kafin ayi masa aiki wasu ragon gabobin da kansu sandare da kuma bayan aiki ma za a yi musu kuma wanda ba aiki ko da an daure kina suma ana musu akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya to suma ana musu irin gashin kashin nan da ciwon su wiya dan targade ciwon kafa haka da sauransu su arthritis irin gogan kasusuwan nan da ake yi duk ana musu
shin menene ma muhimmancin gashin kashi
in mutun na da matsala a ce bari mu dauna shanyewan jikin shi yana taimakawa ya dawo mutun da amfanin hannun ko kafa motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa dan ba lalle ya dawo daidai sosai ga baki daya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo da amfani shi yana dawo wato yana daya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da baci
wato idan mutum ya samu shi shanyewar barin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gabobin su samu wannan matsala
yana hanawa saboda saboda kin gani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa.
Shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutun ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi?
Daga jarirai gaskiya har tsofaffi gabaki daya ana yi musu. Su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kaman kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya musu gashin kashi dan a dawo da shi daidai. Sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebe sai kiga ya samu matsalan hannun to shi ma ana mishi. Wasu zaki ga an haife su suma da dan matsala su gaskiya kiga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stage da ya kamata suna tafiya suna zama suna kurarrafe zaki ga duk ba a yi to duk su ma ana musu to zaki gani har zuwa kan tsofaffi gabaki daya ana yi.
Shin sai mutun yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake masa gashin kashi ko kuma mutum mai lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gabobinsa dan ya ji dadin jikinsa?
Gaskiya mai lafiya bai fiye ba su dai masu lafiya za mu advice ne su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa an musu. Suna da lafiya dama ana encourage mutane ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki to shi mai lafiya zai iya wannan shi wannan kanshi zai sa shi jin dadin jiki ba sai ya zo asibiti ba.
Kowani irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda ɗaya na motsa jiki da yake mutun ya kamata ya riƙa yi ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su?
Gaskiya kowani iri zai ko aikace-aikacen yayi amma dai yafi a ringa tafiya. Tafiya kamar irin ki dan yi da sauri shi ma ba normal tafiyan ki yadda kike yi ba ki dan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidanki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko daki ki je ƙarshe ki dawo ki je ƙarshe ki kamar minti 30 haka kina yi ko so uku haka a sati yana da kyau.
To shin akwai wani nau'i ne na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gabobin jiki?
Eh to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein dai da su kashi haka da sauransu yana taimako gaskiya ba laifi.
Wato shi kashin kaman kaza ko rago na mama da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashinsa?
Eh kaman kashin su rago za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutun da shi in kai tafashe da shi suna ruwan namanka da sauransu kai amfani da shi a abinci.
PTI Aisha Sutari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuyana ko kuma hannuna ko wani abu makamancin haka yana ciwo. Shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya riƙa yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci?
Gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan in ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma zaka iya zuwa asibiti in bai daina ba in ka je gaskiya da mika sosai gwanda ka zo asibitin a ganka so amma dai da zaka ka kiyaye sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shape ɗinki kadan amma ba wai ya lome gabaki ɗaya ba kuma ya koma ya tashi gabaki ɗaya to irin shi wanda zai yi tsaye da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abin da yanci yake kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba sannan ba a so ya mike da yawa inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka samu ko filanka ko ka tifanka yadda ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai canza yanayin kashin ka na baya.
Bayan mun ji yanda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gabobi ko kuma kashi ko kuma tsokokin jikin dan adam, shin misali zama fa shi ma akwai yanda ya kamata a yi a likitance?
Eh gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna ko a gida ne ko a office ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya shi kuma mai baya in babu abun kasan baya kai sai ka dan sa pillow da zaka sa a daidai kasan bayan ka shi ma kamar da nace da zai daidai tu da yanayin kashin bayan ka so haka ake so ba a so ka dade a zauni ko ka dade a tsaye so idan ka dade a zauni kaman kai minti 30 wurin aiki ko alarm ne ka saka sai ka rinka kokari kana tashi ka dan mike tsaye ka dan lallankwasa bayan ka da jikin ka dan wuya ka dan jujjuya shi sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki muna ba da wannan shawara.
To a sotari zaki ji mutane suna cewa sanyin kashi sanyin kashi. Shin a likitance akwai wata cuta da take da nasaba ko kuma mai suna sanyin kashi ko kuma yaya abin yake?
Gaskiya babu sanyin kashi. Abin da na kula gaskiya ni dai a nawa fahimta a Hausawa abubuwan da basu gane sosai akan shi ba. Fa game da ciwon kashi su suke cewa sanyin kashi yawanci kaman daji ne. Sai kiji ana daji. Fasara shi kamar kansa amma at the same time sai ki gani kuma mutum abu da yawa zai samu mutum da basu gane kanshi ba sai su kira shi daji to kamar haka sanyin kashi ne amma babu ita a likitanci
to kamar wasu cututtuka ne Hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi
akwai rheumatism akwai ka wani abu kamar rheumatic arthritis shi ciwon akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jiki dan adam shine sai su dubi su ga cells din da tissues din jikin mutum shi kanshi sai su dauke shi a kaman cuta ne da ta shigo masa sai su yake shi sai su attacking na gabobin dan adam sai su janyo mashi cuta da ciwo saki dai suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa wasu saki ga ba sa iya motsa saki da ɗan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gabobin dai haka gaskiya to shine gaskiya abinda suka fi dangantawa da sanyin kashi
daga ƙarshe wace shawara zaki bawa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a dauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikin su domin gujewa aukuwar wani shanyewar bari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba
muna da wannan matsalan mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka saboda haka dan Allah in dai kuna da matsala a jiki kun dai ji ko wani ciwon da ba ku san kanshi ba ko yaya ku yi kokari ku je ku ga likita idan likitan ya duba ku ya gani ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan za a turo ku gashin kashi sai ku zo ku fara kuma wanda suke da lafiya gaskiya ana so sosai har da marasa lafiya ma dai amma dai ku ringa motsa jiki akwai muhimmanci ko da su uku a sati ne sai ku ware ku ringa yi ba sai kun yi gudu ba sai kun yi wani ba kai tafiya ko da a cikin gidanka ne zaka iya ka zagaye gidanka kai wurin minti 30 ko 40 kana yi amma idan kana cikin yi in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka fara gani duhu ko ka ji wani ba dadi ka zauna kakka ci gaba kakka dage ka ce sai kai dan an ce kai
akwai wani kamar sara da mutane suke da shi zaki ga in suna zaune haka kobin jikin su sukan dan daddanna su yakan yi kara kaskas wasu har wuyan su juya yayi kara wannan a likitance yana da fa'ida
gaskiya ba shi da fa'ida bamu ma fiye su gaskiya ba mutane ma dai suna irin wannan
shi ma yakan jawo wani cuta ne
eh saboda yawan yin shi haka kowane gaba na da properties ɗinsu so in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan wasu zaki ga suna losing properties ɗinsu nan gaba kuma yana kawo irin sa arthritis haka yana gaskiya yana da dan matsala ba dai kowa ba amma yana yawan mutane
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin wato
PT Aisha Yahaya
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu mu ta lafiya
kuma da Allah a gaida malama Hawwa to sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku sakonnin email dinku ba amma in Allah ya kai mu gobe za mu yi hakan sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 ke da agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazar Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniya mu na wannan lokacin Baba ya ko makeri da dan shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu huta lafiya amma da kace shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum